Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma BOAhausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Talata 7 ga watan Mayu. Da fatan masu azumi kuma ana ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Yusuf Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
To, Kalmasi, China ta bada tabbacin cewar wani babban jigonta na harkokin cinikayya zai je kasar Amurka don wata tattaunawa. A yau Talata ake sa ran wasu in aka saki wasu 'yan jarida na kamfanin dillancin labaran Reuters. Gwamnatin Malaysia ta ce kasar Amurka ta fara dawo da biliyoyin kudade da aka sace daga asusun 1MDB.
Tokanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya, za a ji cewa gwamnatin jihar Kano ta Arewacin Najeriya ta sake farfado da binciken zargin almundahana da ake ma sarkin Kano. A daidai lokacin da ake kuma batun ƙara wasu masarautu. A jamhuriyar Niger kuma matakai ne ake ƙara ɗaukawa na bankaɗo duk wani shiri na tayar da hankali. Za kuma a ji wata hira da ɗan takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar ta Niger kuma ministan cikin gida Bazoum Muhammad. Kuma kamar kowace ranar Talata, Mustapha Nasir Batsari na tafi da shirin noma tushen arziki. Kar kuma a manta albarkacin watan Ramadan, muna tafi da shirin nasihar Ramadan, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. China ta bada tabbacin cewar wani babban jigonta na harkokin ciniki zai ziyarci Amurka don tattaunawa akan wasu sababbin yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu a ƙarshen wannan makon. Duk da barazanar da shugaba Trump ya yi na ƙara haraji akan na biliyoyin daloli akan kayan ƙasar China bayan da ya yi ƙorafi na cewar wannan sabuwar dokar tana ɗaukar lokaci. Ma'aikatar ciniki ta China ta fitar da wata sanarwa yau Talata cewar matakin Prime Minister Liu He, wanda shine babban mai bawa shugaban kasar Xi Jinping shawara a harkokin tattalin arziki, zai gana da babban jami'in harkokin ciniki na Amurka Robert Lazar da sakataren Baitul Malin Amurka Stephen Mnuchin a taron kwanaki biyu da za a fara daga ranar Alhamis mai zuwa. Kalaman Trump a shafin Twitter na ranar Lahadi akan sabon tsarin harajin da zai kakkaba da wanda China sun shafi kasuwar hada-hadar jari ta Asiya da na kasar ta Amurka a ranar Litinin. Ya kuma ƙara bayyana da rashin tabbatin dangantaka da ke ko kuma makomar harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu. A yau Talata aka saki wasu 'yan jarida biyu na kamfanin dillancin labaran Reuters da aka kama a ƙasar Myanmar a bisa zargin karya dokar asirinta da aka kafa tun kafin ƙasar ta sami 'yancin kanta daga 'yan mulkin mallaka. Wallon da Kyaw Soe suna daga cikin dubban fursunoni da shugaban ƙasar Wemet ya yi wa afuwa a ƙarƙashin shirin afuwa na kowace shekara da hukumomi kan tsara don nuna shagulgulan da murnar shagulgulan tarban sabuwar shekarar gargajiya, wanda kuma aka fara tun daga ranar 17 ga watan Afrilu. Dandazon 'yan jarida sun musu maraba lokacin da suka fito bakin ƙofar gidan yarin suka yi musu barkan na wanda ke babban birnin Yangon. Wallon ya ce a shirye yake ya ci gaba da aikinsa na jarida. Ya kuma ƙara da cewar ai har na ƙosa na koma ɗakin watsa labaranmu. A watan Satumba ne dai aka yanke musu su 'yan jaridun biyu hukuncin ɗaurin shekaru 7 a gidan yari, biyo bayan ɗaukar labarai da suka yi na irin gallazawa da sojojin ƙasar suka riƙa yi wa mutanen jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin kasar Myanmar, abin da ya sa har ƴan jinsin Rohingya su 700,000 suka gudu daga kasar suka yi kaura zuwa kasar Bangladesh a shekarar 2017. Gwamnatin Malaysia ta ce kasar Amurka ta fara dawo da biliyoyin kuɗaɗe da aka sace daga asusun 1MDB. Attorney General na Malaysia, Tommy Thomas, ya ba da sanarwar hakan yau Talata da cewar sun karɓi kimanin dalar Amurka miliyan 57 daga yarjejeniyar da aka cimma tsakanin ma'aikatar shari'a ta Amurka da kamfanin Red Granite Pictures. Kamfanin haɗa fina-finai na Riza Aziz, wanda kuma ɗan matar Prime Minister Rajib Razak, wanda ya ƙirƙiri asusun 1MDB, kuma yana fuskantar zarge-zarge masu yawa da ke da nasaba da cin hanci da rashawa. Ƙarar da aka shigar akan kamfanin na Red Granite Pictures, wanda ya shirya wani fim mai suna The Whole Wall of Street a shekarar 2013 da ɗan wasan na Leonardo DiCaprio ya fito a ciki, an yi amfani da kuɗaɗen da aka sace daga asusun wajen shirya fim ɗin. Thomas ya ce an cimma yarjejeniyar biyan dala miliyan 60, wanda Amurka za ta riƙe dala miliyan 3 daga ciki don biyan ayyukan bincike da aka gudanar. Labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya soke wata ganawa da aka shirya zai yi da shugabar kasar Jamus Angela Merkel a birnin Berlin. Ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta ba da bayanin cewar an soke ganawar ce saboda abin da ta kira wasu muhimmai, abin da bata bayyana muhimmai masu muhimmanci, amma ba a bayyana ko waɗanne abubuwa ne ba. A yau Talata ake sa ran shugaban kwamitin shari'a na majalisa a dokokin Amurka zai gana da wasu jami'an ma'aikatar shari'a don samun daidaito akan sabuwar yarjejeniya da suke neman cimmawa domin neman kawo rahoton Robert Mueller, wanda ake zargin kasar Rasha da yin shishigi a lokacin zaben da ya gabata. Yana da matukar muhimmanci idan kwamitin ya samu cikakken rahoton da ba a tantance ba, da kuma duk wasu takardu masu muhimmanci da ke da alaka da shi, a cewar ɗan majalisa Gerald Nadler, wanda yake jawabi jiya.
Yusuf Aliyu Haran da aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, gwamnatin jihar Kano ta Arewacin Najeriya ta sake buɗe fayil ɗin binciken sarki, wato zargin almundahana da ake ma majalisar masarautar Kano a daidai lokacin da ake kuma batun ƙirƙiro ƙarin masarautu a Kanon. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton.
Rahoton kwamitin wadda shugaban masu rinjaye na majalisar Honorable Baffa Babbaɗan Agundi ya karanta a zauren majalisar ya yi nazari game da tarihi da kuma sassan gundarin dokar kula da aikace-aikacen majalisar masarautar Kano. Shugaban kwamitin ya yi ƙarin haske game da ƙunshin rahoton.
To, na farko, rahoto ya amince da cewa ai sarakuna guda huɗu ƙari, gaya, ranu, bici daga ƙarayi, kuma masu daraja ta ɗaya, kuma majalisa ta amince da wannan rahoto da aka gabatar da kuma kofin tsarin dokar yadda za ta zama har an mata karatu na ɗaya.
A yayin zama majalisar na yau, ɗaruruwan mutane ne daga yankunan da ke muradin ƙirƙiro musu sabbin masarautu suka yi da fifi a zauren majalisar. Ado Bello na Annabi na daga cikin ɗimbin matasan da suka yi da fifi a harabar majalisar daga ƙaramar hukumar Rano.
To, abin da yake tabbata da mu wannan majalisa mai albarka, mun zo ne a matsayinmu na 'yan ƙaramar hukumar Rano, kuma wanda muke wakiltar kafatanin ƙungiyoyin matasa na yankin ƙaramar hukumar Rano da kewaye. Mun zo ne don mu nuna goyon bayanmu a bisa wannan yunkuri da gwamnatin jihar Kano take so ta yi na ba da babban masarauta a yankin karamar hukumar Rano, wanda dama kowa ya riga ya sani masarautar karamar hukumar Rano masarauta ce mai dimbin tarihi, kuma take cike da abubuwa na cigaba iri-iri na tarihi. Mun dade muna ta fafutuka, domin kusan fafutukar ma samun farfado da masarautar Rano shine abin da ijawo ake fafutukan neman jihar Tiga. Wannan yasa muka dungo muka to don mu zo muna goyen bayan mu da kuma fatan mu.
Haka zalika dimbin wakilai ne daga lardin Gaya, masu muradin a kirkiro musu da masarautar Gaya suka yi dandazo a majalisar a yau din nan. Malam Nura Kan Gaya shine dan masanin garin Gaya a yanzu.
To alhamdulillah, ni a gani na tarihi ne ya maimaita kansa. Idan ka duba shekara ta 1792, sarki Gaya Attahiru tun kafin jihadin Shehu Usman dan Fodio, sarki ne cikakke kaman sarkin Kano, kaman sarakunan daular da ake da su a kasar Hausa gaba daya. To Allah cikin ikon su kuma a shekara ta 1982 gwamnatin jihar Kano ta sake maida wannan masarauta. To yanzu ma jama'a ne suka bulbulo suke neman biyan bukatun su, domin tarihi ne yake maimaita kansa. Gaya kowa ya sani, Gaya shine wan Kano. Kano shi yazo ya kafa garin Kano, saboda kaga kenan kaya ne na mutanen Gaya za a maida musu.
Bayan karbar rahoton majalisar ta yi karatu akan daftarin dokar kirkiro da sabbin masarautun da kuma ayyukan masarauta a Kano, kuma a gobe ne idan Allah ya kai mu ake sa ran wakilan majalisar za su ci gaba da aiki akan daftarin. Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta farfado da aikin binciken zargin almundahana kan yadda aka sarrafa kuɗaɗen lalitar majalisar masarautar Kano tun daga shekara ta 2013 zuwa bara. Ya zaka dai hukumar ta aiki da takardar gayyata ga tsohon sakataren majalisar masarautar Kano Malam Isa Bayero dangane da wannan bincike. Kuma a Jibi Alhamis sai idan Allah ya kai mu ake sa ran zai bayyana ofishin hukumar domin ba da bahasi. Yunkurin samun ƙarin haske game da dalilan farfado da wannan aikin bincike daga shugaban hukumar Muhi Magaji ya ci tura, domin kuwa an tabbatar min da cewa baya gari. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari daga Kano, kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta shiga daukar matakan bankado duk wani shiri na tayar da hankali da sunan addini. Silabarma gare ka.
Taron majalisar ministoci na baya-bayan nan ne ya bada sanarwar bullo da wannan mataki da ke matsayin na rigakafin kaucewa faruwar fitintunu masu nasaba da dalilan addini, waɗanda aka saba gani a ƙasashe da dama, musamman inda ƙungiyoyin ta'addanci ke cin karansu ba babbaka. Halin da ake ciki a yau a Nijar da makwabta ya kai matsayin da za a zuba ido sosai akan sha'anin gudanar da addinai, mafarin da gwamnatin wannan ƙasa ta ƙuduri aniyar daidaita sahu. To koya shugabannin addinai yake kallon wannan mataki? Dr. Hassan Malam Gamkale wani masanin shari'ar musulunci ne.
Yau za ka ishe bakin hanyoyin mu, ana gina masallaci ba a san suwa ga gina shi ba, addini bai yadda ba. To saboda haka za ka samu OLG da dama suna zakwa bisa abin da ake kira siyasatu diniya, shine siyasa addini, a zo cikin daji ai masallaci wanda ƙarshen ta bisa shaida cikin masallacin. To saboda haka abin da yasa gwamnati ya tambaye mu shawara da mun san cikin gida, mun kace a doka mutum in zai masallaci ne mai izini. Annabi ya ce aka sarul masjid ya barkul umma, yawan masallacin ne suna raba al'umma. In Suleiman yayi gida yayi masallaci, Malam Hassan in zai yi gida shi masallaci, a auna daga masallacin Suleiman zuwa masallacin Malam Hassan ya kai kilo 5 da santimeter 40 in na sallar jama'a ne, abinda doka ta aje. In na sallar farilla na a auna ya kai kilo 1 da rabi ko kuma kilo 1.
Shugabannin addinin Kirista a nasu bangare ma sun yi na'am da wannan mataki da suke ganin ya zo a kan lokaci, in ji Pastor Hassan Dan Karami, mataimakin shugaban kungiyar majami'un Niger. Amen.
Idan a ce kowa zai bude majami'a cikin unguwa, ba zai lura ba da yadda tagogi na iska suke dan saboda jama'a na tare a wuri, ko ko kohohi na fita in lokaci yayi, ko kuma wani abu ya faru mutane za su so su fita da sauri. Kaga da kwai tsari da ake, to in gwamnati kamar ya ce to duk wanda za yin ecclesia kamata yayi a ce tana da koha kaza, ko tana da wuri kaza, ko ko an yi ta wuri mai sarari, ko ba a gwamaya majami'a ba da masallaci a wuri daya, don gudun tada fitina. Ban ga wani lahani a wannan ba.
A watannin da suka gabata, rahotanni daga yankin Talabere sun yi nuni da cewa kungiyoyin ta'addanci na shirya wa'azin tusawa jama'a tsatsauran ra'ayi a ƙauyukan da suka kai farmaki waɗanda ke kan iyakar Nijar da Mali, lamarin da ya sa hukumomi tsaurar matakan tsaro. A nan gaba kaɗan ne gwamnatin ta Nijar za ta gabatar wa Majalisar Dokokin Ƙasa wannan ƙudurin doka da nufin neman haɗin kanta game da maganar zuba ido a kan sha'anin gudanar da ibada. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Barma, har yanzu muna Nijar ɗin, inda ministan cikin gidan Nijar kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyya mai mulki PNDS Tarayya Bazin Muhammad ya bayyana wa wakilin Yusuf Abdullahi cewa ƙasar na matuƙar fama da matsalar tsaro saboda 'yan ta'addan da ke cikin ƙasashe irin Mali da Najeriya da Libya da kuma sauransu. Amma ya fara ne da bayyana cewa idan ya zama shugaban ƙasa zai dora ne kan nasarar da ya ce sun samu, saboda
mun yi imanin cewa abinda President Isufu ya yi ya dace kwarai, kuma za mu ci gaba da kokari shine za mu ba fifiko. Amma akwai batu guda uku wanda na yi magana a kai musamman, wanda kuma zani nana ta irin maganan da na yi. Magana ta farko ita ce ta makaranta. Ilimi shine tushen cigaban ƙasa. To lalle yau ilimi a ƙasar Nijar sanin kowa ne baya cikin matsayin da muke so, kenan nan akwai ƙoƙari da ya kamata a nuna na musamman. Kuma za ni ba ma ingantar da ilimi fifiko fiye da abin da muka yi har yau, ko da yake alhamdulillahi mun yi abu daya a wannan fanni. Matsala mai tsanani ta rashin aikin matasa, shi ma na yi magana a kai za mu yi ƙoƙari ta yanda muka tabbatar da aiki ga matasa mahiyawa cikin ƙasar nan tamu. Wannan ma babban gure ne wanda insha Allahu za mu yi fifiko a kai. Duk cikin ƙasashen nan na yankin na namu na Sahel babu ƙasar da ta fuskanci ƙalubale kamar ƙasar Nijar, tunda ko ba komi muna da iyaka da Najeriya, inda ka san yaƙin nan da ake yi a cikin tafkin Chadi kuma wanda ya dame mu matuƙa. Mu ne makwabtan Mali wanda muke da iyaka kilometer 800 tsakaninmu, alhali ko cikin wannan doguwar iyaka babu jami'an tsaro na ƙasar Mali wanda suke iyakanmu. A sansanoni ne na 'yan ta'adda wanda muke fama da su. Muna da iyaka da Libya, inda in ka ƙetara tsakaninmu da su nan ma ba za ka iske jami'an tsaro nasu, za ka iske 'yan fashi da makami masu sai da miyagun ƙwayoyi da mutane wanda ba ma na ƙasar Libya ba ne suka mamaye wannan yankin na iyaka da mu. Kenan za ni bi sawun shi. Akwai wani fanni inda lalle mun koyi darasi da irin abin da muka aikata shi ne wannan, kuma ba zai tada mu hankali ko kaɗan ba insha Allah.
To a gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoto na hira da Bazin Muhammad, ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar. To masu saurari, yanzu kun bar mu koma gefe guda, Mustapha Nasir Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau yana Abuja ne, fadar gwamnatin Najeriya, inda masana harkokin aikin noma a Najeriya suka gudanar da wani taro na kwanaki biyu akan samar da ingantattun iri domin amfanar manoman Najeriya.
Mun yi su ne akan samun iri-iri masu kyau, wanda idan manoma sun same su sun shuka zai ba su amfanin gona mai kyau.
Akan haka ne abokiyar aikinmu a Abuja, Madina Dauda, ta shirya tattaunawa ta musamman da masu ruwa da tsaki akan wannan taro. To madalla barin koma gefe guda domin barin Madina da bakin nata.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani shiri na noma tushen arziki wanda yake zuwa daga ofishin watsa shirye-shirye na muryar Amurka dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yau ina tare da manyan baki guda biyu. Akwai Dr. Rose Gidado, director ce a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittattu, tare da Alhaji Ibrahim Musa na majalisar samar da ingantattun iri a nan Najeriya. Ina muku maraba da zuwa.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Muna ansawa. Yawwa.
To wannan gagarumin taro da kuka yi na kwanaki biyu na san yana da alaka da iri, ganin cewa damina ta sauko yanzu. To ko me zaki min bayanin hujjoji da kuka yasa kuka yi wayannan taruruka?
Okay, wayannan tarurukan da muka yi kwanan nan. To mun yi su ne akan samun ire-ire masu kyau, ire-ire masu lafiya wayanda idan manoma sun same su sun shuka zai ba su amfanin gona mai kyau, kuma yanda kuma an yi akan yadda za a su rinka samun wayannan ire-iren masu kyau din wanda an riga an yi aiki a jikin su, an gyara su, an yi komai, a same su daidai, a same su kuma akan lokaci, a samu wannan ire-iren akan lokaci, kuma su samu yanda suke so din mai yawa, yanda manomi yake so, you know, ya samu isheshe dai, to zance a takaice ya same shi isheshe, ya same shi akan lokaci, ya samu kuma mai kyau din. Wannan shine mai kyau wanda in ya shuka duk komai da ya shuka za ta tsira. So mun tattauna ne akan yanda Najeriya za ta, you know, canja hanyoyi ta gyara abubuwan wannan system din
da suke da alaka da noma kenan, da iri kuma da za su shuka.
Yawwa, wanda suke alaka da noma da kuma ire-ire din masu kyau wanda lafiyayyu ne, haka ne, an riga an yi aiki a jikin su, an gyara su, an yi research dai zance,
an yi bincike,
an yi bincike, an gyara su, an dan akwai wayansu da an dan canja musu kwayan halitta, wanda kwayan halittan da aka sa wanda in ka shuka irin kwari din nan ba za su dame su ba. Kin san kwari yanzu matsala ne sosai ga manomi a gona, sai yayi feshi so ma wurin goma kamun nan ya samu amfanin gona mai kyau. To amma kin ga idan aka canja, aka yi mata aiki, aka yi mata wannan research, to idan ka shuka ta in ta kai kamun nan in ta dan girma, ta fito ta dan girma, ta fara flower, wannan susosi in suka zo, wannan kwarin, I mean in suka zo, ko da yake tsutsa ne a lokacin da yake
bin ganye, tsutsa ne kafin ya zama kwaro,
to nan ne kake san suke barna sosai sosai. In kika kalli ma wannan fall armyworm a lokacin shekara 2 da ya wuce, manoma sun rasa abin nan na gona, babu amfanin gona, kuma ko ka yi feshi din ma ba zai, sai kaga namijin da matarsa ko kuma da ƴaƴansa guda 2 shikenan. Amma mu anan kin ga wahalan da muke yi, kuma duk abin da yake faruwa a cikin gonan shi ko a tsakiyar gona, in kaman wani wuri ya samu illa ko wata, ko akwai illan ko kwari ko kuma akwai illan rashin ruwa
ko tsuntsaye
ko tsutsa, so sai kaga zai nuna masa akwai wani abu ko suna hada shi na'ura, thank you, akwai ni na'ura yayin wanda yana nan yana hade da telefon din sa, zai nuna masa cewa akwai damuwa a wuri haka.
To kina nufin yanzu wa'annan iri da suka zama kwararru sun yi aiki a kansu, sun canza musu halitta, ya bambanta da iri wanda mu muke da shi tun asali? In haka ne, me yasa namu irin ya zama bai da amfani?
To babu bambanci in da wanda aka gyara, bambancin su abu ɗaya ne.
To
bambancin su shine wannan abin da na same aka sa mata a ciki ya dan canja mata wannan kwayan halitta akan ko kwari in suka zo suka dan dame shi, ko su gudu, ko kuma su taba su je su mutu, ko kuma wani abu, wannan abin da aka dan same shine kai bambancin su.
To barin da gare ka Alhaji Ibrahim Musa, kana majalisar samar da ingantattun iri. To in aka ce ingantaccen iri, me ake nufi ne kan?
To Hajja Madina, kin san ne manomi ne,
ai kwarai babban manomi ma kuwa,
ai ne a gidan gona, a nan na tashi, a nan ne makaranta, kuma nakan yi magana da yaran da manoma za su gane.
To
akwai amfanin gona da ake shukawa a zuba a rumbu, idan damuna ta dawo sai a casa shi wato tsaba wanda muke casa muna ci wannan idan an shuka tsaba ne ba ingantaccen iri ba
wani iri kenan ana samun tsaba a shinkafa ko wake ko masara ko irin su
duk abin da ka shuka ka girba ka ajje domin ka ci ko ka ajje a rumbu tsaba ne
to
wato yanda mutane za su gane abin da ake nufi da ingantaccen iri sun sani mantawa su kai wato an samu matsala da tasgaro a aikin gona kuma wannan matsala gaskiya magana na gaskiya sakacin gwamnoni ne da shugabannin kananan hukumomi
to jama'a yau ma dai anan shirin ya kammala sai wani makon cikin ikon Allah za mu dora a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Madina Dauda da ta bada gagarumar gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To mun saurare mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Muhammad Dan Wazifa birnin Kwanni kanin watan Ramadan wanda muke akai ne a yau wata na wanda lalle Allah da kansa a cikin Al-Qur'ani yayi bayanin yin azumin shi wanda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce mun wajabta azumi gare ku kamar da mun wajabta azumi ga gabanin ku eh hakika ku cewa kuma za ku yi tsoron Allah don azumi yana sa mutum in mai tsoron Allah na ya tsoron Allah kinan tun da an wajauta azumi ga gabanin mu ba mu mun ka fara ba mu ma mun biyo bayan wasu ne kinan duk mai imani kinan inda yana lahiya kalau bai da rashin lahiya bai da wata tahiyya da takkai cewa lalle ana yin kasar gare ta kinan Allah ya dura mai azumi inda yana lahiya kuma da sharadin ya kai manzilin kinan bai da wani abin da ya hana mai yin wannan azumi kuma sha'anin azumi dama kun gani Annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya gaya mana tun daga can wurin ganin wata Annabi ya ce mana su muliru ayati hi wa afdiru li ru'yatihi ku yi azumi don ganin wata kuma ku aje ku ci abinci ai sallah can karshe kenan kuma don ganin wata akan haka tsarin musulunci tun zamanin rayuwar Annabi har aka kawo ga sahabbai hatta bi ittabi'ina aka zo nan waje malaman sunna irin su Imam Malik har aka kawo yau kenan akan wannan tsari ne ake Allah ya wajabta mana azumi an yarda wannan kuma an san Qur'ani ne Allah ya hadi kuma Annabi yayi bayani ɗaya bayan ɗaya game da sha'anin azumin Ramadan dan haka duk mai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan tsarin da yake malaman nan na farko akai ne to ala kulli halin shine zai biyo akan shi
to sai a muna aikin gafara an saurari nasiha albarkacin watan Ramadan kenan kamar yadda muku wato muka bayani tun farko cewa za a saurara yanzu ne dai za a ji labaran duniya takaitattu
to a takaice ka almasi China ta ba da tabbacin cewar wani babban jagoranta ko kuma jigonta na harkokin cinikayya zai je Amurka don tattaunawa akan wata sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu duk da cewar shugaban Amurka yayi barazana na cewar zai kakaba ma kasar ta China takunkumi na ƙarin haraji na biliyoyin daloli a yau talata aka saki wasu ƴan jarida biyu na kamfanin dillancin labarai na Reuters da aka kama a kasar Myanmar a bisa zargin karya dokar asiri ta kasar da aka kafa tun kafin kasar ta samu ƴancinta daga ƴan mulkin mallaka. Wailawo da Kelsey suna daga cikin dubban fursunoni da shugaban kasar Wilmington ya yi wa afuwa a ƙarƙashin shirin afuwa na kowace shekara a duk lokacin da shugabanni kan yi don taimakawa ƴan ƙasa. Gwamnatin Malaysia ta ce kasar Amurka ta fara dawo da biliyoyin kuɗaɗe da aka sace daga asusun 1MDB. Attorney General na Malaysia Tommy Thomas ya ba da sanarwar hakan a yau.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗinsa sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi su farande da ya karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin Jonas Kumin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda wasu ƴan kasuwa ke amfani da lokaci irin na Ramadan wajen tsawwala farashi a maimakon su rage. We'll be right back.